To a shirinmu na matasa da siyasa yau bakuncin wa muka samu.
Sunana Shamsu Suleiman Ilwa.
Daga wata kungiya?
Daga kungiyar Nigerian Intervention Movement NIM.
Da
kungiya ce wacce take shiga cikin al'amura wato kamar tsakanin jama'a da gwamnati da za a daidaita al'amura.
Gwamnati? Ga zaɓe nan ya karatu kaga yadda aka yi zaɓe wancan lokaci da kuma wannan lokaci ya zama inconclusive za a ƙara. Shin a matsayinku na kungiya wani kuli kuka yi na ganin cewa idan an yi zaɓen nan akwai sakamako matasa ba za su tada zuwa na tsaye.
Eh to abubuwa ne wanda suke kamar yadda yake muna ganin manyanmu sarakuna da malamai suna ta kiraye-kiraye da irin kungiyoyi namu wajen wayar wa matasa kai cewa zaman lafiya shi ne a gaba, da zaman lafiya ake samun dukkanin ci gaba, kuma daidai gwargwado bisa fahimtarmu da kiyaci da muka yi matasa sun karɓi wannan, sun karɓi tsarin in Allah da za a yi zaɓe ba tare da an tada hankali ba. Yawwa, dalili shi ne kin ga a sakamakon zaben da aka yi wanda ya wuce baya ba da jimawa ba, mun ga cewa mutane sun yi tsammani mara kyau akan cewa matasa za su iya tada hankali, kuma cikin sa'a da ilmantarwa da wayar da kai da aka yi matasa an samu sakamakon ya fita, har ma aka ce wa zaben is inconclusive wato bai kammala ba, kuma suka yi hakuri suna jiran sakamako. So wannan shi ne muke kallo a matsayin ma'auni insha Allah cewa matasa ba za su samu da matsala ba, kuma ba za a yi amfani da su wajen tada hankali.
To wannan mai karatuwa
kuma ba? Eh, wannan mai karatuwa muna nan kawai dai sai dai kiraye-kiraye da muke cewa hukumomi musamman na ita hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC da hukumar 'yan sanda su tsaya su aikin su tabbatar cewa wanda ya samu nasara lallai a tabbatar ma da nasararsa, su ko mutane su rungumi kaddara cewa dama shi harka ta zaɓe harka ce wacce kakan iya yin nasara ka samu ka ci ko kuma ka faɗi, kuma faɗuwa ba yana nuna cewa ka rasa ta bugan gaba za ka iya tarawa. So muna tsammanin cewa muna kitan zutan cewa insha Allah matasa za su karɓi kaddara ta zo musu kowace irce insha Allah.
Kenan, yanzu misali idan matasa suka karɓi wannan ya za a iya cewa matasa sun farga sun daina banga?
Eh, muna sa rai wannan shi ne abinda muke so ya zama wani ma'auni a kanmu, matasa sun farga hakika, domin idan muka duba abubuwan da suka faru a shekaru zaɓuɓɓuka da ake na baya musamman na 2011 da kuma na 2007 mun ga irin matsaloli da aka samu na post election violence a mafi akasarin jihohi na kudanci da arewacin Najeriya, kuma yanzu da abin da ya faru a shekara ta 2015 zuwa 2019 mun ga abun yana yin kafa, so muna tsammanin cewa wannan karin ma za a samu cigaba.
Fadakarwa ne ya wayar musu da kai ko kuwa yau ce
ta sa? Fadakarwa ce, domin duk abin da aka ce yau da gobe ana yawan tsayawa kai da fata, musamman aka kyautata niyya, masu fadakarwar sun kyautata niyya, wannan muna tare cewa ko bisa abubuwan da muka gani cewa matasa suna jin abin da yake faruwa, saboda tashin hankali ba shi da daɗi, in ka samu kanka a cikin matsala majority ɗan siyasa suna cike su ne su barka su, matasa sun ilmantu kuma sun wa'azi.
To, wasu daga cikin matasa suna kokawa da cewa ba a damawa da su
haka
ko da sun fito ba a ba su dama?
Eh, ana son wannan matsaloli. Eh, dalilai ba zai wuce cewa akwai abin da ake kira gamin politics da kuma ita kanta demokuraɗiyyar a irin ƙasashenmu na Afirka, da busu waye da cewa matashi shi yake da wato kyakkyawan yanayi na tunani wanda zai iya amfani da tunaninsa wajen cimma muradinsa, musamman muradin ƙarni abinda ake kira Millennium Development Goals. Yes, matasa mu a Afirka sai zama cewa ana ganin mu koma baya, liability ce mun dogara da waɗansu, muna jiran kodin shi a jamu waɗansu gurare wanda yake marasa daɗi. To, amma insha Allah muna tare kamar yadda muka ji waɗansu daga cikin 'yan siyasa musamman wani ɗan takarar shugaban ƙasa wanda ya yi da'awa akan ya ci zaɓe zai tafi kusan kaso 50 to be precise zai tafi da matarsa. To, dukkanin shugabanni ma dukkanin ɓangarori bene shugaban ƙasa ko gwamna ko ciyamomi muna sa rai su zama koda ba a ba mu kaso 50 ba a ba mu kaso 35 zuwa 40 a dama da mu, saboda mu nuna cewa mu ma mun kawo gaɓar da za mu yi amfani da tunaninmu tunda muna karatu muna kasuwanci da shauran mu'amaloli. Ni ma na gode.
Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.